السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي جبا ذكرتم من التفسير أيو بيوغ وتر رملانا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة تنا لكي كرا جبوت أيضا أريخوت دا أربعين دا بقوي وان دا يزمو دي دي دا غومكا ترى غواتم فبواري ميلادية النبي عيسى بن مريم عليه السلام إلى اللسات سياتة فتا في كرا دبو بيو دا عشرين دا شدا كافي موشجبا أكوي جدا جن تي بي ستيشن وأن دا سكي سنية كراتم موكا من سنة تي بي چنل دا كرفي ترى زوا غوما ندري لأن أكوي جدا جن راديو أكوي بلوك يب امبوتي كودو دا ربي زوا بيات دا ربي نيما akwai Horizon Radio Jigawa karfe 8 zuwa 9 na dare, akwai Atap Radio Bauchi karfe 9 zuwa 10 na safe, akwai Albishir Radio Bauchi karfe ina jin 7 zuwa 8 na yamma ne, ba rubuta ba, sai shafukan sada zumunci wanda yake online social media. Akwai Facebook page namu wanda yake dauke da Dr. Zubairu Abubakar Madaki, akwai TikTok handle shima mai dauke da Professor Zubairu Abubakar Madaki, akwai YouTube channel Ad-Da'wa Online TV, Facebook pages Najib with Bauchi, Jib with Nigeria TV, Jib with Gwallaga, the Bauchi Jib with Niger Sitel tsohon gari mai albarka da sauran shafukan jihohi na kananan hukumomin jihar Bauchi gaba daya. Akwai ASU TV, ASU Online TV, akwai sukan direct ne ko direct ne, akwai Shahara TV Online da sauransu. In an samu waɗansu za a faɗa da yana da kyau a sa shi a Facebook kawai zai fi sauki. Ya ku ƴan uwa, a jiya mun shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta Suratul Talaq, kuma mun fara ganin bayanai da hukunce-hukunce waɗanda wannan sura ta ainihin fara da su. Suran ba ta da yawa, ayoyinta ba su wuce 13 ba, amma kuma manya-manyan maganganu ne a cikinta. Mun karanta aya ta farko, ba mu samu daman karanta abinda mai tafsiri ya kawo ba gaba daya, amma a Hausance mun riga mun yi bayani. Ina ganin tunda aya ta biyu tana da alaka da aya ta farko, aya ta farko tana magana akan saki da kuma idda, kamar yadda muka yi bayani, da kuma tsoron Allah wajen kiyaye saki da idda, kada a rikita al'amura. Domin Allah tabaraka wa ta'ala mai tausayi ne, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al'idda wa litukaffiru Allaha ala ma hadakum. Saboda haka Allah yana nufin sauki ne gare mu, ba domin wato ba wai ya wahalar da mu ba. Saboda haka aya ta biyu ita ma ta kunshi waɗansu hukunce-hukunce. Akwai maganan kome, tunda idan akwai saki to akwai kome kafin idda ta ƙare. Akwai maganan kafa shaidu yayin da ake gudanar da al'amura. Akwai muhimmancin sauraron ayoyin Allah, domin wa'azi ne masu kwantar da hankali. Sai maganan tsoron Allah da kuma maganan tawakkali. Mai Allah tabaraka wa ta'ala yake,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا.
وبنجي تعالى فإذا بلغنا أجلهن يا عندما تنصر كي أجلنسنا إدع بمعنى iddan su ta kare ko tai kusan karewa, duk mafiya yawa haka yake fasarawa. Fa idza balagna ajalahunna yayi kusan karewa, domin idan ka ce ya kare to ba magana. Idan mutum ya kuskura ya bar matarsa wanda ya sake ta ta kammala idda jini guda uku gaba daya, wasu malamai suna ganin ta shiga cikin jini na uku, to babu halin kome, ta riga ta yi masa nisa. Sai dai ya haƙura ta kammala, bayan ta kammala sannan kuma ya zo ya shiga layin zaurawa. Shi ya sa tun farko aka ce kada ku fitar da su daga ɗakunansu, su ma kar su fita. Idan saki ne wanda yake raja'i ana iya kome. Saboda me? Saboda in ta riga ta gama idda, to mai yiwuwa za ka iya ce ta zauna a gidan. To za ta ce ni fa zan ba da dama ma duk saurayin da yake nema na ko ba zaurin da yake nema na zai iya zuwa kofan gidanka ko zauren gidanka. Yanzu tsakani da Allah a ce ka saki mace don ta gama idda, kana kokarin kusasanta a sake daura aure, amma sai ta bada dama ma wani kato ya zo kofan gidanka ko ya zo zauren gidanka, ya zo hira da ita, kagan abu ya kwaɓe ko ya zo a karkace, sai fa a kake ka. Kana ji kana gani za a daura aure da wani, kuma ya zo ya tsaya kaimene a kofar gidan ya ce sai an bata kayanta zai dauki matarsa, babu yadda ka iya. Idan ma ka ga dama ta kwashe ƴaƴayenka ta zo da su ta danka masa, ta ce masoyi na rike mun su, domin na san kai mai tausayi ne za ka rike. To kai kuma kana cikin gida ko kana kofar gida kana gani, kaga ba zai yiwu ba. Shi yasa ake so idan saki raja'i ne ayi kokari a sasanta domin ayi kome. Idan kuma babu hali ko abin ya faskara, to shikenan sai ka bata ta tafi gidansu, anan kuma ka shiga cikin layin daurawa wanda yana da wuyan al'amari. Tun za ka iya zuwa ka je ka samu tana hira da wani, kai kuma alhali ka aure ta a baya kuna da ya'ya guda biyu ko guda uku, kana iya aikawa a ce wane ne, a ce ai tsohon mijinki ne, ta buga babban tsaki shi ma ya taya ta yayi tsaki tace ya jira ni ba shi yayi sake ba to shi yasa a can aka ce la Allah yuhdithu ba'da zalika amra saboda haka fa iza balagna ajalahunna idan matan nan suka yi kusan kare iddan su fa amsikuhunna bima'ruf to ku rike su da kyautatawa shine ku yi musu kome aw fariquhunna bima'ruf ko kuma ku rabu da su da kyautatawa ku gale su su tafi sannan kuma ku yi musu ihsani shine wa matti'uhunna ku ba su garatuti da kyauta tunda iddan ki ta kare ga dukkan alamu ba ki son ki ci gaba da zama a gidan nan kina son ki je wani gida ki dan dana to a sauka lafiya a ci dadi lafiya sai ka dauki wani abu mai kauri sai ka bata sai ka ce to ga naira 500 ko ayyayi ko naira 500 ki sai abubuwan da zaki aure nan gaba sai dai ni ina jira in an koro ki to zan karbe ki tunda zai wahala baka faɗi wata bakar magana ba dole sai ka hada da wata bakar magana tunda abu ya gagara saboda haka ubangiji ta'ala ya ce in za a yi kome ko a yi da kyautatawa babu niyyar mugunta a ciki idan kuma za a rabu to a rabu lafiya nan ma da kyautatawa wa akhidu zabai adlin minkum ku shaidar da adalai guda biyu su ne zawai amma mazaje guda biyu adalai da wannan ne malamai suka ce babu yadda za a samu mata sai dai a samu maza idan da za a samu mata sai a ce zawatai ukhlin kamfin wa aqlin wa shay'in min sidrin qalil naka ce zawatai ana nufin mata guda biyu amma zawai daga zawani zai zamo mazaje ne guda biyu kaman a ce ainihin zawatu kun ga ai zawatu mataye ne in aka ce zu ana nufin mazaje ne ina fatan gane in aka ce zu wane yana da abu kaza zawu kaman ulul albabi zawu kaga mazaje ne tunda zu namiji guda daya zawa mazaje guda biyu in aka ce zawu mazaje da yawa zawatu mace guda daya zawata ko zawatai kamar yadda yazo cikin Qur'ani mata guda biyu zawa kaga mata da yawa kenan wa ashidu zawai adlin minkum ku shaidar da adalai guda biyu malamai suka ce wajen sakin mace a kafara shaida wajen kome a kafa shaida saboda gudun rikici ko jiya ma ko shekaran jiya akan irin wannan rikicin sai da muka yi magana masu tambaya ya sake matarsa da ya sake ta sai ya faɗa wa babansa ya mayar da ita baban ya ce shi kuma zai je ya samu mahaifinta su yi magana waliyinta sai ya ɗan ɗauki kwanaki da ya ɗauki kwanaki bai je ba sai daga baya sai ya je da ya je sai uban yarinya ya ce a wannan ai yana da kyau daman tunda ba a son rabuwa ko Qur'ani ma ya karfafa idan an bata a gyara idan rai ya ɓaci a yi haƙuri saboda haka sai aka kira ta sai ta ce ai ta gama iddanta ai ta gama idda shi ne aka faɗa masa sai ya ce a to aiki tun kwanaki kaza ne kuma yana kyautata zaton kwanaki kazan nan bata gama idda ba ya za a kasance mai dabara ko matarka ɗaya ce ya kasance wato ka zamo wayayye in ba haka ba sai a wanye a barka a barka baka da dabara saboda haka shi yana ganin bata kammala idda ba ita kuma ta ce ta kammala idda to shi ne yake ta rigima to ya al'amarin yake saboda haka to a ka'idar shari'a daidai ya ce ya mayar ta mai su wannan mun yi bayani jiya sai dai kuma za a bincika a samu cewa a wani matsayi take asalin magana duk abinda mace mai idda ta faɗa shi ake karba sai dai ba a yadda ba to za a iya sa ta tayi ranguwa ko kuma a ce a ɗauko lissafi ko a samu ƙwararrun mata waɗanda za su taimaka shi yasa idan ka sake kace ga kaida, idan ka mayar ma kace ga kaida, yadda za su tabbatar da cewa ai ranan kaza ne. To ita kuma ya kamata ce ranan kaza ma bata shiga jini na uku ba. To kaga in kaidunka suka tabbatar da haka shikenan. Kamar yadda wajen aure sai an samu shaida, ana iya daura aure a daki sannan a fito a yi kuwa wa mutane. Mafi karanci kaidu mutum biyu ne, in an samu mutane guda biyu shikenan, za a iya daura aure a daki ko a falo, sannan sai a zo a ce amarya ta tafi gidan mijinta. Idan an kai ta gidan mijin, hura wutan da ake a gidan ko jirin yara, domin ka san gidan bacelo idan ya gina ko shekaru nawa yana kwana zai wahala ka ga yara, ko za ga yaro a wajen ai yana ganin yaro kwame shi zai yi saboda kada ya bata masa fenti. Amma da zaran ya yi aure to shikenan, daga nan zai fara jawo ƴaƴan mutane kafin ya samu nasa. Don ba haka ba, in ya kwale su aka ba kwale nasa kamata dinu tudanu. To shi yasa aka ce duk wanda yake amarci to za ga wajen ya riga ya canza. To mutane suna zuwa suna wucewa suna tambaya suna cewa me yake faruwa, a ce ai wane ne, ai an kawo mata ne gidan, ai wane ya aure, aka ce wannan ma shaida ne. Duk da kasancewa lokacin da mutum zai sake matarsa ba zai jira shaidu ba, amma dai in ka sake ta ka ji tsoron Allah, ka sanar da wane cewa ka sake ta su shaida. Sannan kuma idan ka mayar da ita nan ma ka yi kokari ka sanar da wane cewa lokaci kaza na mayar da ita, ko da za a samu jayayya tsakaninka da ita. Wa ashhadu zawai adli minkum wa aqimu shahadata lillah, ku zayar da shaida saboda Allah. Duk shaidan da aka kira ku ya ku bayin Allah, to ku yi shaida saboda Allah. Yasa aka ce ko da akwai matsi, akwai wulakanci, akwai jira, akwai menene, ka yi hakuri, saboda an yadda da kai ne, an yadda da adalcinka da mutuncinka. Shi yasa ake son ka zamo cikin masu shaida. Wanda ana ganin ka faɗi magana wato za a karɓe ta, to ka danna zuciyanka ka yi hakuri. Shine wa ashhadu wa aqimu shahadata lillah, ku tsayar da shaida saboda Allah, ba wai abinda za a baka kuli ko kuma wani abin duniya ba. Zalikum yu'adhu bihi, wannan fa ana muku wa'azi ne da shi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar lahira, shine wannan aka masa wa'azi zai dauka. Amma duk wanda aka masa wa'azi ba zai dauka ba, to wannan bai yi imani da Allah da ranar lahira ba. Wa man yattaqillah, duk wanda ya ji tsoron Allah, wannan shine attaqwa, imtisalul awamir wa tinabun nawahi, mutum ya kwatanta umurnin da Allah ya bayar, ya kuma nisanci abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. Wannan shine tsoron Allah a dunkule. Ya ja Allahu makhraja, Allah zai sanya masa mafita a duniya da lahira. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kuma Allah zai azurta ki ta inda ba ya tsammani. Yanzu dan su malaman suke cewa idan mutum yana da dukiya baya tsoron Allah, to Allah yana iya kwace dukiya. Saboda haka in kana da dukiya ka ji tsoron Allah, sai Allah ya sanya maka mafita ka fita salun alun a duniya da lahira daga dukiyan nan ba tare da matsala ba. Idan kana da lafiya ka ji tsoron Allah, kar ka yi barna da lafiyan kan nan, sai Allah ya kawo maka mafita duniya da lahira ba tare da matsala ba. Idan kana da matsayi ko mulki, nan ma ka ji tsoron Allah, kar ka yi amfani da wannan matsayi wajen zaluntan mutane da ainihin cutar da su da mamaye su da musu babakere. Idan ka ji tsoron Allah, sai Allah ya sanya maka mafita a ainihin mulkinka da shugabancinka, sai ka rabu da kowa lafiya. Haka ma in kana da ilimi ka ji tsoron Allah, kada ka rikita jahilai, kada ka wulakanta waɗanda ba su da ilimi, kada ka zamo mutumin banza, ka zagi wannan ka ci mutuncin wancan saboda tsaban tsageranci da rakin tarbiyya. To iliminka ba zai maka amfani ba, sai ya zama wabalun alaika, zai zama bala'i ne gare ka. Amma in ka ji tsoron Allah da wannan ilimi, sai Allah ta'ala ya sanya maka mafita a duniya da lahira. Saboda haka kuma ya azurta ka ta inda ba ka tsammani. don haka akwai jawabi na karabi guda biyu. Na farko ainihin karabin wa may yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah. Asalin kalman yattaqi anan yattaqi ne, sai aka share idin ya din gaba. Saboda me? Don a gwada maka cewa wannan fi'ili yana da daure. Daman alaman daure a cikin fi'ili wanda yake mutallul akhir shine hasu harfin illa, a kafi harfin illa. Yasa wa man yattaki, haka za a karanta. Amma saboda akwai alif da lam a gaba, ka san hadawa za kai ba za ka gane ba. Amma da asalin sa wa man yattaki Allah, duk wanda ya ji tsoron Allah. To in ka zo da irin waɗannan man din nan a kartiya, to zai kasance za a kare yawun ne. Shine wa man yattaki Allah, ina fata an gane. Amma saboda karatu da ka'ida wa man yattaki Allah, za a haɗa saboda alim dalam da ke gaba. Wa man yattaki Allah, duk wanda ya ji tsoron Allah. To akwai jawabi, saboda farkon magana ce ba a gama ta ba. Duk wanda ya ji tsoron Allah, to sai me? Ya ji Allahu makraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Waɗannan fi'ilai guda biyu su ne jawab. Kuma jawabi yadda ainihin fi'ilu shar ya zo da ɗauri wanda yake shafe wan harafin illa, to haka ma jawaban suka zo da ɗauri. Amma ɗaurin na in kun duba za ku gani zahiri ne. Saboda me? Saboda ainihin kalmomin lafiyayyu ne. Ya ja'al, ba za ka ce ya ja'alu ba zai yiwu ba, ko ya ja'ali. Ya ja'al lahu makraja wa yarzuquhu wa yarzuq, ka gani ba za ka ce yarzuqu ba zai yiwu ba. Waɗannan su ne jawabai. Saboda haka duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita, kuma Allah zai azurta shi. Allah ya ba mu arziki mai albarka. Sai gaba maganar tawakkali, wa man yatawakkal ala Allah, haka ne ko? Yatawakkal, kun ga shi ma ya zo da ainihin ɗaurin. Saboda me? Saboda fi'ilu sharti ne. Wa man yatawakkal, maimakon wa man yatawakkalu ala Allah, duk wanda ya dogara. Sai aka ce wa man yatawakkal, wannan ka'ida kenan, ainihin ka'ida na hawiya. Wa man yatawakkal, to menene jawabin yatawakkal ala Allah? Sai aka ce fa huwa hasbuhu. To ina daurin? Saboda babu fi'ili, wannan an ce fi'ili ya canza, ya koma jumla. Idan ya koma jumla, to zai zo da fa'u. Shi yasa aka ce fa huwa hasbu. Ina fatan an dan gane. An dan gane bayanin da nake. Wannan wani lokacin muna yi ne saboda waɗanda suke koyan nahawu. Dama idan kana son kai fassarar Alkur'ani biluga, to dole ka san nahawun larabci da sarfin larabci da ainihin balagar larabci. Balaga shine fiqhul luga, wanda za a gane ilmul ma'ani da ilmul bayan da kuma ilmul bade. Don haka wa man yatawakkal ala Allah, duk wanda ya dogara ga Allah. Wato yatawakkal, min tawakkala, yatawakkalu tawakkulan, tawakkal ala Allah, duk wanda ya dogara ga Allah. Me yake nufi da dogaro ga Allah? Tunda mun yi bayanin wa man yattaqillah, menene takawa? Abinda yake nufi da dogaro ga Allah shine hakikanin imani, yadda da kaddara. Duk wanda ya yarda da kaddara, mai kyau ko mara kyau, to ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah. Kuma Allah ta'ala ba zai tabar da shi ba. Saboda haka an sha yin mana bayani, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum min as-samaa kama yarzuqu as-tayra tabdu khimatan wa taruhu bitana. Da kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro gare shi, to da zai azurta ku daga sama kamar yadda yake azurta tsuntsaye. Tsuntsuwa za ta fita cikinta a ɗame saboda yunwa, babu komai da safe, amma da yamma za ta dawo tana ƙoshe. Ka dubi yadda tsuntsaye suke da yawa a duniya. Ka dubi kaji da agwagi da zabi. Da safe za su fita babu abinci a cikin cikunansu. Amma kuma zuwa rana ko zuwa yamma za ga sun dawo sun samu abinci. Waye azurta su Allah? Da wannan ne ma masu tsananin zuhudu suke cewa duk wanda ya ajiye abincin shekara to ya gwada baya da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala kullun kawai ya fita a nema kuma kullun da zaka fita ka nema ka dogara ga Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ga yayi alƙawari ya ce fa huwa haqqu Allah ta'ala zai wadatar da shi sannan kuma inna Allah balighu amri a wata kira'a inna Allah balighu amra lalle Allah ta'ala mai isar da al'amarin sa ne inna Allah balighu amri yadda Allah ya hukunta sai ya kai abinda Allah ya tsara to sai ya zattar ko akan waye sai dai kawai in kana neman sassauci kai addu'a wala yardul qadara illa du'a ba an din da yake mayar da kaddara sai addu'a to in kai addu'a yamahu Allahu ma yasha'u wa yuthbit aw yuthabbit wa indahu ummul kitab to sai Allah ta'ala ya kare abin da ya ga dama ya kuma tabbatar da abin da yake yaso amma dai inna Allaha balighu amri ka sani duk abin da Allah ya hukunta sai ya kai karshe balighu amri aka ce an share tanwini ne saboda idafa inna Allaha balighu amri in ka ce balighun amra to ka fitar da tanwini amra kuma ya zama maf'ulun bihi saboda me saboda balighun ismul fa'il ne akwai qira'a ghairu mutawatira inna Allaha balighan amra balighan amra malamai suka ce wannan qira'a ghairu mutawatira inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara lalle Allah ta'ala ya sanya kaddara ga kowane abu duk abin da ka gani a duniya yana da kaddara wata rana zaka nemi kofin nan ka rasa wata rana zaka nemi lasifikan nan ka rasa wata rana za a nemi wayan nan a rasa ko wannan pencil din za a iya rasawa wata rana kai ma mai na'am din za a neme ka a rasa shine qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara yaqulu ta'ala to ubangiji ta'ala yana mana bayani fa idza balagatil mutaddatu idan masu idda sun yi kusa da ajalahunna ajalin su yayi kusan karewa aisharabna ala intida'il idda wa qarabna zalik sun yi kusa yadda aka ce duk wanda ya saki matansa saki daya ko saki biyu yana da halin ya kome amma idan ta yi jini na daya da na biyu in ta shiga na uku to kaman ta kubuce wasu kuma suna ganin sai ta gama ta yi tsarki ta ballake kenan to yace ya mayar da ita bai isa ba dalilin da yasa aka ce mace ta yi idda kenan kuma yana daga cikin hikiman da yasa aka ce ta zauna a ɗakin ta a gidan mijinta tunda daman ƙarin bayani ne dangane da ayoyin Baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in duk matan da take jinin al'ada in an sake ta sai ta yi jini uku sai ta yi jini uku ba wata uku ba sai ta yi jini uku to amma jini na farko da na biyu to mutum yana da walwalan ya ce ya mayar da matansa sakin da za a iya mayar da ita kuma idan ya mayar da ita ta mai su saboda wannan aya tana kwadaitarwa cewa in sun yi kusa to ubangiji ta'ala ya ce fa anfiquhunna bi ma'ruf yace ku rike su da kyautatawa kar ku basu su zulle saboda haka bi ma'rufin da kyautatawa kar kai irin na wani zai saki matarsa sai ta yi jini na farko ta shiga na biyu ta yi kusan fita ko ta yi tsarki kafin ta shiga na uku sai ta mayar da ita bayan sun zo sun dan kwana biyu sai ta sake sake ta sai ta yi jini na daya na biyu za ta shiga na uku sai ta mayar da ita kaga wannan mugunta ce to in ya ce ya mayar da ita to shikenan yadda yayi mugunta a saki na daya da na biyu to bakinsa zai kubuce ya saki na uku in yayi saki uku kuwa to magana ta kare dama alqur'ani abinda yace saki na farko ko saki na biyu shi yasa yace talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw takrifun bi ihsan abinda wannan aya ta ambata ko saki biyu aka yi Allah ta'ala ta yi hakuri a dawo da auren a dawo da auren da kyakkyawan manufa in ko ba haka ba to a rabu da kyautatawa banda zage zage banda bakar magana kamar yadda ɗaya ayan ma ta faɗa yayin da mata suka kai ajalin su wa idza balagna ajalahunna sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ne ku rike su da kyautatawa aw tasrihum bi ihsanin ko kuma ku kyale su su tafi abinda yake nufi da tasrihi wato kaman ainihin mutum ne zaka duba shi bayan ka duba shi sai ka ce je ka ni ba ni da damuwa da kai ba ni da kef da kai je ka kawai to don haka idan mace tana al'ada aka sake ta kai na ɗaya tai na biyu za a iya mai ta ita idan ta shiga na uku to fa wannan ta riga ta ta kubuce ka ce ka dawo da ita ko da sake ɗaya ne ba zai yi ba don kayi sakaci amma a dawo din shi yafi wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu kamar yadda Allah ya ambata saboda in an haɗu da farkon nan ba a son a rabu kamar yadda muka ambata dole sai da haƙuri saboda tsiyan mata tana da yawa inna kai da kunna azim kamar yadda tsiyan mazan zamani ma yana da yawa to saboda haka duka haƙuri yake Allah ya kyauta na walakin lam tabrig al-idda al-kulliyya aka ce bata gama idda ba gaba idan an ka kuskura ka batta ta gama idda to magana ta kare fahina idin imma an yazima sauju ala infaqiha kafin iddan ta kare ko dai yayin yunkure rike ta tsakani da Allah wa huwa raj'atuha ila ithnati nikah shine dawo da ita a cikin igiyan aure wal istimrar biha ala ma kanat alayhi inda to ci gaba da zaman mu'ashara mai kyau kamar yadda Allah ya ce wa akhiru kunna bil ma'ruf saboda mata da miji ai sun riga sun zama ƴan uwa mata da miji sun zama kaman abokan wasa ne ana son mu'ashara bil ma'ruf kamar yadda zaka sake da yaranka ko da yake za a iya samun wani wanda yake tsawa ma yaransa yana wani daddakewa to duk a banza kuma in ka je lahira sai Allah ya tuhume ka duk ba haka ka ce a yi ma yaya ba yadda za ka sake ma yayanka sai matanka ma haka za ka sake musu wani lokaci za a samu manya-manyan yan mata a gidanka da sun riga sun kamo iyayensu ko ma suna neman wuce su to in a waje ne sai a ɗauka kusan dukansu ɗaya ne yadda kake wasa da su yadda kake sakewa da su amma ba a yadda ka tsantsan kamar yadda na ce akwai mazan iska ƴan iska na zamani a yanzu wanda wani kuma daga nan yake nan kuma sai zai lalata zuriya Allah ya kyauta saboda haka idan ajalinsu ya yi kusan karewa kada ku bari ya kare na ainihin idda ubangiji ta'ala ya ce ku rike su bi ma'rufin da kyautatawa muhsinan ilaiha fi suhbatiha shine a dawo da ita cikin igiyan aure kuma a kyautata wa imma an yazima ala mufarakatiha amma in kana son ka rabu da ita to shikenan ka kyale ta kammala idda ka rabu da ita bi ma'rufin da kyautatawa ainin gairi muqabaha wa wato muqabaha ba tare da bakar magana ba wala mushatama babu zage-zage wala ta'nifin babu ainihin matsawa bal yutalliquha ala wajhin jamilin wa sabilin haka wato ya sake ta a hanyar da shari'a ta yi bayani saboda haka in ka sake ta a hanyar da ta dace sai Allah ya baka mayar mai kyau amma in ka yi wulakanci sai Allah ya haɗa ka da wanda za ta gasa ka faida ba kai ka jawo idan wancan kana zagin uwanta ubanta to wannan kuma bayan ta zagi uwarka da ubanka kuma sai ta kaura maka mari kuma ta ce ka yi pet a nan ka gani ya ba yadda ka iya saboda haka in ka fi ƙarfin wancan to Allah ya haɗa ka da wanda ta fi ƙarfinka kuma sai ka yi shuru wani jikon ma har da kuka ko ba ka yi maka rabu da ita ba kaga kenan tun kafin ka bar duniya Allah tabaraka wataala ya rama ma wancan da ka wulakanta ta to haka ma su ma mata ita ma mace in ta wulakanta mijinta ya rabu da ita to sai ta je gidan da za a rinka caka ka kuma ta yi a sake ta yake sakewa
ko an je kotu ya ce ina sai dai a rinka lallaben sa don akwai wanda zaka samu ya fi karfin kotu sai dai a lallabe ka kotu saboda daman da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki eh ranan da daman ta wuce kuma shikenan amma sai mace ta zaga kotuna kakkab gaba daya sai ya ce ta yi hakuri to me yiwa an ka bincika ita ta jawo wacce mijinta wulakanta shi ta kaddantar da shi ta ci mutuncinsa ta zalunce shi to sai Allah ya hada ta da babban azzalumi wanda yake ya fita wato zalunci saboda haka ta ko ina ana iya samu aita kafan dan musamman ma ma'aurata ubangiji ta'ala yace wa aqidu zawai aqlin minkum ku shaidadda masu adalci ma'abuta adalci guda biyu daga cikin ku alal radi'a idza azamtum alaiha anan aka ce atamiru yaudu ila aqrabi maqurib saboda haka wajen kome ne amma duk da haka da Allah ta'ala yace wa aqidu zawai aqlin minkum malamai sun yi bayani sun ce kafa kaida din mustahabbi ne ba dole ba saboda lokacin da zaka saki mace ba lalle sai da kai duba sai dai ka fada muku saboda haka in ka mai yadda ita ba lalle sai da mutane ba eh sai dai ka sanar eh saboda mace in tana gidanka kamar yadda ita to kawai zaka zo ka burmu a dakin ta ne tana ce yaya malam kana ce yaya malama kawai shiga dakin zaka yi ka zo kawai ka kame a kujera yin an jima daman ɗakin ciki da falo ne ka shiga ka zauna a bakin gado don ka zauna a bakin gado baka ce uffan ba bayan ka sake ta saki wanda yake na kome tana idda iddan bai kare ba me kake nufi kenan bai ka mai da ita kuguna gulinta sai dai ta hakura haka eh to kaga ita ma za ta iya daukan waya tunda zamanin waya ne eh tace to ni fa baba ban gane ba mai gida fa ya shigo har cikin daki har kan gadona rabonsa da ya shiga ya zauna a kan gadona tunda ya mun maganar saki din nan yau wajen wata biyu kenan to kaga baban gidan ba wawa bane dan nan zai gane cewa ai ko mene ai ya mai da ke kenan magana ta kare ko kuma kai ka fita ka ce ni fa na mayar da matata mafiya yawa mutum zai faɗa ma abokansa ne ko ma ɗan uwansa da suke kusa waɗanda yake mu'amala da su yau da gobe to balle kuma a ce ita matar za ka iya fitowa fili ka ce ni fa na mayar da ke ne shikenan komai ya riga ya wuce ki yi hakuri ina takardar nan ne a yaga to ko an yaga da wannan sakin nan yana nan bai yafe ba amma dai kome ya tabbata eh shi yasa aka ce a samu adilai su tabbatar saboda gudun rikicin da zai biyo baya sannan wa qauluhu ta'ala ubangiji ta'ala ya ce zalikum yu'adu bihi wancanin ku ana muku wa'azi da shi ne kamar yadda a cikin bakara ya ambaci kwatakwacin haka yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranan karshe ai hadha alladhi amarnakum bihi min al-ishhad wa iqamati ash-shahada abinda muka muku umurni da shi na kafa shaida da kuma ba da shaidu ko kuma ba da shaida saboda Allah eh tunda ya ce wa shidu zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah to da wannan lokaci za ku ga wannan tafsiri yana tsallake wadansu kalmomi mahallu shahid kawai ke ambatawa na'am do wannan ana muku wa'azi ne da shi inma ya tamiru bihi man yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda kaga ya kiyaye wannan shine wanda ya imani da Allah da ranan karshe wa annahu shara'a hadha lalle ubangiji ya karanta wannan yasa abin mamaki ne kaga ana kawo maka ƙara ainihin miji yana bunduma akarwa matarsa wai miji ne zai buɗe baki ya ce wa matarsa yar iska eh yace yar matsiyaci ko matsiyaciya to kullun yana yin wannan ita ma matan ta juyo sai ta ce kai ma sai ta ce babanka ne matsiyaci sai ta ce ai na sani an bani labari babanka Allah ne ya mutu saboda tsaban talauci kuma idan da zaka juyo ta fadi gaskiya din ba kuma sai namiji ya dade rishima alhali ka shi ya jawo hadili ka ga mace ta zo tana faɗa maka bakakin maganganu yana da wahala sai dai in ba ta da tarbiya musamman ma matan da wallahi an san su da hakuri matan yanzu kan yana da wahala sai dai kawai alallaba kuma ina faɗin wannan magana akan kowa kowace mata ce ko uwar wane ne sai dai halalla ba da aka faɗa uba yana da shekaru zai iya hakuri da haƙƙi ba zai baka Allah yi sa ba sai idan abin ya kai inna naha amma banda uwa idan za ka hada da matar ka kullun suna gida daya kullun ka zo ka wuce da bakan leda ita ba kawo mata ledan ta ba ko ka kawo mata ledan ta to fa sai ta nemi sanin abin da yake cikin ledan da ka ajiye za ka je da shi ɗakin matar ka saboda kasancewar ta uwar gulma ba ko wani littafin uwar gulma ko littafin Hausawa saboda su haka Allah tabaraka wataala yi su yasa aka ce in kana da irin wannan to matarka ko ma'ainihin abinda za ka yi wa matarka to karka faɗa ma'ainihin mahaifiyarka ko kuma tsaranta daga cikin yan uwanka to abinda za a yi karaya a idon su saboda me saboda kada hasana da kyashi ta taso ya zama maka fitina to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana cewa su waɗannan mata lallaba su ake yi a yi haƙuri da waɗansu abubuwansu a matsayinka na me na ɗa namiji saboda idan ka yi haƙuri kai za ka iya yin haƙuri wani abun yarda ya wuce kenan amma su ba za su iya yin haƙuri ba amma in Allah ya haɗa ka da mai baƙar magana to wannan kan sai la haula wala quwwata illa billah to saboda shi ma maganin bala'i ne kwarai da gaske salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala alkhair akwai matan da aka same ta a zamanin annabi tana da bakar magana bayan mijinta ya sake ta kawo mata abinci sai ta ce ai ba abincin da aka saba bani bane shi kuma ya mata sake na uku ne sai ta ce ma ƴan uwansa ko ma abokansa ne ba abincin da ya saba bani bane saboda haka ya kawo abincin da ya saba bani sai aka samu wani dan jazumi a tsakaninsu sai ya ce ke da aka sake ki sake uku wannan da aka miki abincin ma ya taimake ki ne amma ki zo kina faɗin magana kina faɗin maganan da bata dace ba sai ta ce ni ba zan saurare ku ba domin ku kananan kwari ne saboda haka zan je wajen annabin masa tambaya idan akwai dole a ciyar da ni to sai an bani abin da aka saba bani idan kuma ba dole ba ne to shi kenan ni wannan da kuka kawo mana ya fi zan je nemi nawa saboda tsabin zuciya ta tambayi annabi maza Allah ya ce akwai ciyarwa sai da ta juya ya ce ta dawo ku ce saki nawa ne aka ce saki uku ne maza Allah ya ce babu ciyarwa sai ta ce to dan kalan din da kuka kawo mani na ya fi shi ne sai aka ce annabi ya ce ta tashi daga gidan ba za ta yi idda a gidan ba ta koma gidan wane saboda mai saboda bakinta da wannan ne waɗansu suka fassara illa an yati na bi fahikatin mubayyina saboda haka an samu mai bakar magana da wannan sai dai a biya hankali Allah ya kyauta na'am ومن هنا ذهب الشافعي في أهل قوله إلى وجوب الإشهاد في الرجعة إمام الشافعي قال إن دولها كفى الشهيدة سبب الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله سوء أن ذا أكرا سوما دول سباير سبب الله باسي أن باسو كليبا أما سوما لمي ما في أيوم ما لمي سنك متحبين أي كمان وجن سيد سيرواني وأشهدوا إذا تبايعتم idan kun yi cinikayya ku kafa shaida idan an ba da baki a kafa shaida amma a ƙarshe ce fa in amina ba ta kun ba da falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabba
lokacin da za a bada shaida a rubuta wa lokacin da za a bada baki a samu shaidu su rubuta amma akwai amana akwai aminci ba sai an rubuta ba yanzu ba su suka nawa a duniya yake bayar da su ba tare da shaida ba saboda wannan amana sai dai ka sani wallahi idan ka ci amana Allah ba zai barka ba komai limancin ka don saboda ana samun limamai da malamai ƴan tuwa-tuwa waɗanda za a ba su baki ba za su biya ba alhali ubangiji ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabba sai da aka ƙara da wannan kalma waliyattaqillaha rabba amma kawai don kana limanci ka ci baki ba za ka biya ba ko don kana alarin ma ka ci baki ba za ka biya ba ba da alarin ma na nake yi ba ana samun haka wani limamin kome wa'azin kuna tambayansa baki sai ya zo ya hura lafiya duk ya addabe ku duk wa'azin da zai yi zai kare a kanku ne sai ya sa wani ma in ya yi zuciya sai ya je ya karatu shi ma ya karanto illa rashin biyan baki shi ma ya zo ya bai da martani to ai kaga ba daidai ba ne saboda haka idan akwai amana a yi ƙoƙari a kiyaye wannan amana lalle wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makhraja Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta inda ba ya tsammani ko san arziki yana zuwa wa mutum ta inda ba ya tsammani wani lokaci inda kake ta tsammani sai ga baka samu komai ba a siyasa za ka yi ta bin wani sai ga baka samu komai ba sai wanda baka bi shi ba shine zai zo ya maka abin arziki kai ka je ka dace ma wani ka dace masa 100% bai maka komai ba sai wanda baka dace masa ba shi kuma ya zo ya inganta maka masallaci wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah tabaraka wa ta'ala sai inda baka tsammani ta nan yake azurta ka wannan kalman gaskiya ce wa ya taba tsammanin za a zo a gyara mana masallaci haka wallahi babu wanda ya taba tsammanin haka amma sai ke to saboda haka wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makhraja Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta ki ta inda ba ya tsammani wa man yattaqillaha fima amarahu bihi wa taraka ma nahahu an yaj'alahu min amrihi makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu ay min jihati la taktaru bi bali inna bai qana da sani ba ba ya tsammani shine min haythu la taktaru bi bali عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أجمع آية في القرآن يتدن قل لي آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يتدى جوال أنسو ما سفد با مسمى مصلى تمنا فادا تجو ما سيانكر أنت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دون هنا ده مهمانتي ko da mai huduba ya rinka nanatawa don daga maganan Abdullah ibn Mas'ud ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa inna aqra aya fil qur'ani faraja ayan kuma da tafi warware matsala ta fitar da kai a cikin kunci sarai wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja duk inda ka samu kanka ka ji tsoron Allah to in ka ji tsoron Allah Allah zai sanya maka mafita wa qala ba'dul ulama waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah Allah zai tsamar da shi duk wanda ya ji tsoron Allah. Allah zai tsamar da shi daga dukkan bakin ciki na duniya ko na lahira. Al-karbu gamuwa, al-hammu gamuwa, al-hazanu gamuwa, duk bakin ciki. Za kun tafi jannin wa hammin wa karbatin fa qara kitaballahi tanju min al-ham. Eh, in ka karanta littafin Allah kana cikin damuwa, to littafin Allah zai taimaka maka, domin saboda tsani ne mai kyau. To fassaran da waɗansu malamai suka yi kenan. Ar-Rabi ibn Husayn yace ya Allahu makraja min kulli shay'in daqa 'alanna. To abinda ya takura mutane, ka hango ya takura mutane, to kai in kaga zai takura ka, kaji tsoron Allah. In ka rike at-taqwa, to sai Allah ya wuce da kai cikin sauki. Shi yasa a karkashin wannan aka ce, man tallafa, duk wanda ya sake matarsa, kama amarahu Allah, kamar yadda Allah ya yi masa umarni, ya ja Allahu ya ja alulahu makaraja, zai sanya masa me, zai sanya masa ainihin mafita. Saboda haka, in an samu dalili ba hana ka ka sake ta ba. Saboda wata matan za ta hana ka ibada, sai ka sake ta za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Saboda haka, in ka ji tsoron Allah, baka muzguna mata ba, baka yi sakin bid'a ba, baka saba wa dokokin Allah ba, to Allah zai sanya maka mafita, sannan kuma zai azurta ka ta inda baka tsammani. Wannan bayanan da aka yi ta yi kenan. Wa man yatawakkal ala Allah, sannan kuma malamai suka ce, da Allah ya ce duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu, Allah ya isan masa. Ga hadisin Abdullahi dan Abba radiyallahu anhuma, annahu haddathahu annahu raqiba kalfa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa tarana ya hau bayan annabi, sai manzo Allah ya ce ma Abdullahi dan Abba, ya ce ya gulam, yace ya kai yaro, inni muallimuka kalima, lalle ni zan sanar da kai waɗansu kalmomi. Eh, fadillaha ya fakka, ka kiyaye dokokin Allah, sai Allah ya kiyaye ka. Eh, fadillaha, ka kiyaye dokokin Allah, tajid futujaha, za ka samu Allah a gabanka. Wa idza sa'alta fas'alillah, idan za ka roƙa ka roƙi Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah. Wa alam ka sani annal ummata, lalle al'umma kaka, law ijtama'u, da za su taru, ala an yanfa'uka, a bisa su amfanar da kai, lam yanfa'uka, ba za su iya amfanar da kai ba, illa bi shay'in katabahu Allahu la, sai da abinda Allah ya rubuta maka. Wa law ijtama'u, kuma da za su taru, ala an yadurruka, a bisa su cutar da kai, to fa lam yadurruka, ba za su iya cutar da kai ba, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayhi, sai da abinda Allah ya kaddara maka. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, an dauke alqalamai wato alqaluma, wa jaffatis suhuf, kuma takaddu su riga sun bushe. Abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya rubuta shi kenan, magana ta kare. Eh, da wannan ne wadan suke cewa duk abinda Allah ya kaddara ba a canzawa. In kai addu'a ma sai dai a dan sassauta. A can baya kuma mun yi bayani, akwai waɗanda suke cewa Allah mai iko ne yana canzawa tun daga aya, amma akwai fassarori guda biyu. Kaga fassarar waɗannan da suke ce duk abinda Allah ya rubuta ba ya canzawa abin tsoro ne. Fassarar masu cewa ka dage da addu'a, to kaga wannan akwai ɗan kwaɗaitarwa a ciki. Yaza zaga mutanenmu da yawa suna shiga matsala, zaga mutum ya koma addu'a. Kuma wani abin mamaki, sai ga Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa, sai ga Allah ya warware masa matsalarsa. To wannan ma yana da muhimmanci a kan wanda zai shiga damuwa ya koma tsafi. Wannan hatsari ne babba. Inna Allaha baligu amri, lalle Allah mai isar da al'amarinsa ne, ba wanda ya isa ya canza. Ka ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara, lalle Allah ya sanya kowane abu yana da iyaka. Saboda haka, duk abin da ya same ka, koma zuwa ga Allah. A dunkule abin da ake so shine mu kiyaye dokokin Allah. Duk wanda ya kiyaye dokokin Allah, to zai samu sauki duniya da lahira. Sai Allah ya ce ne, wallahi ya isna,
wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'atuhun.
Ko da yake kafin ka karanta wannan aya an ce sahabbai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi masa lafiyayyar tambaya saboda ayoyin Qur'ani sun yi bayani maganan aure da maganan saki da maganan idda. Aka ce iddan nan duk matan da take jinin al'ada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Abinda aka ambata kenan. Can gaba aka ce at-talaqu marratani fa insakun bi ma'rufin. Can gaba kuma sai aka ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Sai aka ambaci saki har guda ayan da muka karanta a can baya. Ya ayuha an-nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna. Ana maganan saki da idda. Iddan nan kuma sai aka yi bayani na ainihin mace da take cikin jinin al'ada. To shine wani sahabi ya ce to ya Rasulullah akwai ba abin da aka bari a baya. Matan da ta kufa ta wuce al'ada kamar ta kai shekara 55 ko 60 ta bar maganan ba ta tsammanin haihuwa. Da masabar malikiya suka ce mace tana iya kaiwa shekara 70. Yayin shekara 70 tana iya haihuwa. Sai dai za ta kawo wahala ko malam. To in ta kai irin waɗannan shekaru ba ta jinin al'ada ya ɗauke, to ita kuma ya ne iddanta? Akwai wanda ba ta al'ada kwata-kwata, akwai wanda kuma in tana shayarwa ba ta al'ada sai aka sake ta a lokacin da take shayarwa sai ta yaye take al'ada. Akwai wani ya taɓa yin haka ya sake matarsa tana shayarwa wani abin mamaki, ita kuma in tana shayarwa ba ta jinin al'ada sai ta yaye kuma yaro bai wuce wata 6 ba. Kaga ba za a yaye shi ba sai akalla sai ya kai shekara ɗaya ko shekara 2. Sai kuma ya faɗi rashin lafiya. Da ya faɗi rashin lafiya saboda ta baki haushi ya sake ta ba ya son ta yi gado sai ya kai karanta, shi ne darasin mu na gobe insha Allah ta'ala. Abinda muka gana dai dai Allah ya mu lafiya cikin mu kai kuskure Allah ya ga ta mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.